هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا أبو ديامة الله سبحانه وتعالى ودت فلل سدرها منصا ya nuna mana wannan rana da muka alkarta haduwa da ƴan uwa masu albarka domin gabatar da darasi a cikin wannan masallaci mai albarka na Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muna roƙon Allah ya datar da mu cikin dukkan abin da zamu ambata. Jagorori abokai da malamanmu da ƴan uwa da muke tare a wannan majalisi, Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkai, Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkai. Kamar yadda mai gabatarwa ya ambata, zamu gabatar da darasi game da abin da ya shafi zuwan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai albarka. Watan Ramadan wata ne na rahama da jin kai ga bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumtarsa ya farlantar da shi akan bayi. Idan Allah ya ja kwanakin mutum har ya riski watan Ramadan yana musulmi wanda ya yi imani da Allah, yarki watan Ramadana to ya kisa tudun munsira. Ɗaya daga cikin manyan manufofin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana azumin watan Ramadana shi ne tahqiqu taqwa, samar da taqwa. Shi taqwa kamar shi ne kashin bayan tsira duniya da lahira ga bayi. Duk lokacin da bayi suka ji tsoron Allah, suka kiyaye dokokin Allah, suka tsaya akan tafarkin Allah, suka samu taqwa, to ba wani abun da ba da su iya cin mishi ba na nasara a duniyarsu da lahirarsu. Takwa shine Allah yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya zan mai tsoron Allah ne, mai kiyaye dokokin Allah ne, Allah yace zai samu shi mafita. Idan al'umma ta zan al'umma mai tsoron Allah, babu wani abu da zai zo ya takude ita al'ummar ta gagara samu mafita daga wannan abu. Wannan haka Allah ya ambata. Idan mutum ya zan mai tsoron Allah ne, to Allah zai sa mishi mafita cikin duk abin da ya tinkara a rayuwarsa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah yace duk wanda ya zan mai tsoron Allah, yana kiyaye dokokin Allah sau da kafa, Allah zai sa sauki a cikin al'amuransa baki daya. Duk abin da sai an yi wahala, an yi kikikaka, to shi Allah zai kawo mishi wannan al'amarin a cikin sauki. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zin lahu ajra, duk wanda ya zama mai tsoron Allah, Allah kan kankare mishi laifuffukansa ya girmama sakamakonsa. Ƴan uwa masu albarka, shi tsoron Allah kamar shi ne target na tsira duniya da lahira. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah yake idan kun ji tsoron Allah, kuka tsare dokokin Allah, Allah zai sanya muku wani rariya, wani mai rarrabewa, duk abinda zai taso muku da ku iya tantance mai amfani da mai cutarwa, za ku iya tantance abinda yake dauke da alkhairi da abinda yake dauke da sharri. Allah zai muku dace da wani matankadi da zai dinga reraye muku abinda yake da amfani daga abinda bai da amfani. Dukkan al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su sai yake cewa walau anna ahlal qura karike shi ahlin qura.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
الله مدوكتين سركي ولو أن أهل القرى إنا ما أبوتا وأننا الكريو mutanen waɗannan alƙaryu da aka halakar da su waɗansu aka cifar da su amanu sun yi imani wata kau sun tsare tsoron Allah sun bi dokokin Allah. Allah yace la fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi. Allah ce da mun bude musu albarkatun samai da ƙasa da sun ci albarkatun Allah ta sama da sun ci albarkatun Allah ta ƙasa. Me za su tsare? Allah ce imani da taqwa. Inda za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyi babu wani abu da za ka samu wanda shi ne target daga lokacin da bawa ya isa gare shi ya isa zuwa ga tsira. Shi yasa duk wanda ya maka nasiha ya ce ma ka ji tsoron Allah ka yi mishi godiya. Allah yakan ce manzon Allah ka ji tsoron Allah. Sahabbai sashi sukan gaya ma sashi ku ji tsoron Allah. To ɗaya daga cikin manyan dalilai da ya sa Allah ya shar'anta mana watan Ramadan shi ne ta hakiku taqwa, shi ne samar mabayi taqwa, su zama su taqwa, su zama su tsoron Allah, su zama su kiyaye dokokin Allah. Tabbatuwan bawa a watan Ramadan, ribatan alkairai da falaloli da watan Ramadan yake da shi zai tabbata ne ga mutumin da ya tsare taqwa ya kiyaye dokokin Allah. Duk abin da ake ambatawa na falalan watan Ramadan, na alkairan watan Ramadan, na dukkan abin da bayi za su ribata a watan Ramadan, in uwa masu albarka, idan mutum ya yi kuskure ya tashi zero a watan Ramadan, to in ba ɗauki da gudumawa na Allah ba ya taɓe kenan, ya halaka kenan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ragi ma'anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka wa lam yughfar lah. Annabi yace Allah wadaran mutumin da watan Ramadan ya shigo ya same shi sannan watan Ramadan ya fita ba a gafarta mishi ba, ma'ana bai samu gafarar Allah ba, bai samu rahama ba. Tsayuwan daka wajen ribatan alkairan da watan Ramadan ke da shi ba na ganin dama ba ne, domin idan kuma baka yi nasara ba to asarar ka kuma ta fi kowane asara muni. So inda za a ce wanda ya tsaya ya yi Ramadan da kyau, ya dace da alkairan da ke watan Ramadan, ya yi nasara, wanda kuma ya kashe jikinsa ya zauna cikin kasala ko ya fada cikin saɓon Allah a Ramadan, shi ma ya yi asarar Ramadan ne kawai, to da ya zo da sauƙi. Duk wanda Ramadan ya zo sai ya gagara isa zuwa ga inda ake so a je, Annabi ya ce to Allah wadarai da wannan bawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan, da zaran daren farko na watan Ramadan ya shigo, kana rayi kana musulmi sai ka ji an sanar da ganin wata, an ga wata. To tun kan aje asubahin da za a ɗauki azumi, program da Allah ya shirya wa bayi na rahama zai fara tabbata ne a kansu tun a farkon daren da aka ga Ramadan ɗin, watan Ramadan din kafin a fara daukar azumi. Annabi yace idza kana awwalu lailatin min shahri Ramadan, idan daren farko na watan Ramadan ya shigo, aka ce yau an ga wata, yanzu ne muke cikin dare na farko na watan Ramadan, sufidati shayatin wa maragatul jin, annabi yace za a daure shedanu da kangararrun aljanu waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen batar da bayin Allah. Shi yasa idan Ramadan ya shiga zaka ga har waɗansu ɗan shayi-shayin nan da su ake tarawihi, saboda iyayen gidansu duka an daure su. Shi yasa a Ramadan idan ka ga mutum fandararre a watan Ramadan, to shi ma shedanin kansa ne da kansa. Wa gullikat abwabun nar, annabi yace za a bubbude, wa gullikat abwabun nar, za a kukkule kofofin wuta. Daren farko na Ramadan na shiga, daren farko na Ramadan na shiga, Allah zai ce a kama kofofin wuta duka a kule, ba za a sake bude wata kofa daga cikin kofofin wuta ba, sai kuma an ce watan Shawwal ya kama. Jama'a mun fahimta? Language da yake cikin wannan shine idan Ramadan ya shigo za a kama kofofin wuta duka a kule. Abinda Ubangiji ke sanar da bayi shine a Ramadan kuma ba a harkar wuta. Kamar gidan mai ne ka je ka samu an kule gidan man. Ai sakon da ake gaya ma ko akwai mai din ba a sayarwa. Ramadan na shiga, Ubangiji zai ce duk wata kofa ta wuta a kama ta a kule ta. Wa futihat abwabul janna, za a bude kofofin aljanna duka, domin a Ramadan hidima ne na rahama da gidan aljanna. Wa yunadi munadi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai wani mai shela, sai ya shelanta daga cikin mala'ikun Allah, Allah sai sa wani mala'ika yayi sanarwa, ya baqi alkhair aqbil, ya baqi alkhair ay ya talib alkhair, ina mai neman rahama, mai neman alkhairi, mai fadita shi wajen karatun alqur'ani, qiyamul layli, sadaka, zumunci, ayyukan alkhairi, Allah zai ce a sanar da shi ya fiskanto, ga lokacin sa yayi. Wa ya baqi ashar aksir, za a ce ya kai mai neman sharri ka taka birki makanka, domin dujjijinka, dujjijinka, yadda aka ce an kama wuta an kule, kai kuma a Ramadan ka je kafan tsama cikin sabon Allah, to kamar ka ketara katangani, kamar ka ketara katangani. Kame ake yi, duk wanda aka kama shi za a tsare shi, sai aka ce to yanzu duk wanda yake ciki a sake shi, kai sai ka je ka hau katanga ka ketara, kaga ai kai rigima dama kake so. A Ramadan in mutum ya tsunduma cikin sabon Allah, to rigima yake so. Waya bagi ya shar aksir, ya kai ne neman sharri, ka kame kanka, ka taka birki makanka. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah yana da waɗansu bayi yantattu da yake yanta su daga wuta. Wa zalika fi kulli layla, hakan na faruwa ne a kowane dare. Turranda daren Ramadan ya kama, Ubangiji yakan yanta waɗansu dubban bayi, ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba. Duk daren Ramadan harranda wannan daren ya kare, wadda albarkacin da suka ci na wannan yantawa shine rayuwarsu ta riski watan Ramadan, rayuwarsu ta riski watan Ramadan, wadda watakil inda ba su riski Ramadan ba da ba wannan labarin ake yi ba. Duddare, duddare, duddare na Ramadan akwai bayi da Allah ke yanta su daga wuta. Daga lokacin da aka yanta su, wannan labarin ya kare, wannan labarin ya kare, sun yantu kuma sun yantu. Allah ya samu a cikin su. Za a ja kunnen masu sabon Allah da su daina masu da'a ma Allah su fiskanto domin ribatan wannan alkhairi ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna hadha ash-shahr qad habaratu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kun ga wannan wata na ramadan wata mai albarka ya halarto muku annabi sai yace wa fihi laylatun khairun min alf shahrin a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare alkhairin da daren ke dauke da shi yafi na watanni dubu inda za a ba wa bawa dama ya bauta ma Allah a watan ramadan a cikin wannan dare na lailatul qadari ya dace sallah yake yi karatun alqur'ani yake yi sadaka yake yi wata ibada yake yi abinda zai samu to inda za a bashi shekara 80 bayan fitan wannan daren a ce ya nemo abinda ya samu a wannan dare na lailatul qadari ba zai samu man hurimaha annabi yace duk wanda aka haramta ma alkhairin wannan dare na lailatul qadari faqad hurima alkhair kulla to an haramta mishi alkhairi ne duka ba shi da rabo ne ba shi da rabo annabi sai yace wala yuhramu khairaha illa mahrum kuma ba wanda za a haramta ma alkhairin daren lailatul qadari in ba wanda ba shi da rabo ba ɗan uwa masu albarka wannan jan hankali ne cewa kar bawa ya sake yayi asarar dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na halartar wannan wata na ramadan mai albarka akwai dubban mutanen da dubbai waɗanda bara da su aka yi tahajjud da su aka yi tarawihi da su aka yi tafsiri da su aka yi duk abin da aka yi na watan ramadan yanzu suna nan a kwance a kabari suna jiran ranar hisabi duk waɗannan darussa da muke gabatarwa bara duka mun gabatar da su ne da Alhaji Ahmadu Limamin mu na S19 yanzu yana kwance a kabari Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi idan ka samu wannan daman watakil ramadan ɗinka na ƙarshe kenan a duniya kayi kokari kayi abin da ya dace ka shirya ma abin da ya dace ka zage kayi abin da ya dace ka tsaya kayi abin da ya dace maras rabo ne rayuwarsa ta kan kai ramadan har ta fita Allah bai gafarta mishi Allah bai yanka shi ba Allah bai sa shi a cikin rahama ba annabi yace sai wanda ba shi da rabo to amma duk yadda kake so ka samu kanka a cikin masu rabon nan a cikin waɗanda za a yanta kake so ka samu kanka a cikin wanda za su dace da alkhairan lailatul qadari kana so ka samu kanka a cikin wanda ramadan zai fita sun intu to fa ka'ida kuma sai ka kiyaye ka'idodin watan ramadan sai ka kiyaye ka'idodin watan ramadan sai ka kiyaye ka'idodin azuminka waɗannan ibadodi da aka shar'anta mana na azumi da dukkan sauran dangin ibadodi tarawih ne tahajjud ne da duk abin da zamu yi to kayi kokari ka tsare abin da shine ya kamata a tsare ka tsare abin da ya kamata a tsare kar ka yi asarar wannan dama taka idan kai asarar ta to tabbas ka samu tawaya wadda banda Allah da taimakon Allah babu yadda za a yi ka tashi yana daga cikin abu na farko ɗan uwa abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya tabbatar ramadan bai shigo ba face ya tsare ya kiyaye abinda ya kamata a ce ya kiyaye shine sulhu tsakanin musulmai wallahi waɗanda suke gifta wannan kuna so ku hana ni yin darasi ana ta muku magana wallahi duk lokacin da wani ya tashi sai ya fiki hankali na yanzu ko dan wannan maganan da nayi ai kun ga ai ya shiga mana cikin karatu don Allah kowa ne mu je zauna yana daga cikin abinda ya kamata kowane musulmi ya kiyaye ya tsare iya tsarewarsa shine sulhu tsakanin musulmai ko da gigin wasa karka yadda a sanar da an ga wata kana gaba da wani musulmi ɗan uwa mu kiyaye wannan karka yadda a ce an ga watan Ramadan tsakaninka da wani musulmi akwai gaba wata ila ba kwa magana wata il ba sallama tsakaninku wata il babu ga matiji a tsakaninku karka yadda yin hakan yakan haifar da ajingine karban azumin Ramadananka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس ذكرنا الاثنين ده الخميس انا بودي قفوفين الجنه فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا سي اغفر تام كوني باوا ده بي تاريا ده الله ده كومي با النبي يتي الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء النبي يتي سي دي متمن ده akwai gaba iyayya kusuma tsakaninsa da dan uwansa ba ga maciji fayuqal annabi yace to waɗannan mutanen za a ce wa mala'iku anziru hazaini hatta yasaliha waɗannan a jinkirta ayyukansu har sai sun daidaita malan akwai ramadan na mutane da yawa na shekaru a ajiye ba a karbe shi ba saboda akwai gaba tsakaninsu da ƴan uwansu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tu'radul a'malu 'ala Allahi yawm al-ithnayn wal khamis annabi yace durranan litinin da alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk aikin da muka yi a sati ranan litinin da ranan alhamis ana daga waɗannan ayyuka akai su ga Allah subhanahu wa ta'ala fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im annabi yace to ina so a bijirar da aikina akai aikina gaba ga Allah ina mai azumi annabi yace na daga cikin dalilan da yasa nake azumin alhamis da litinin saboda ana bude kofofin aljanna ranan litinin ana bude kofofin aljanna ranan alhamis annabi yace ana daga ayyukan bayi annabi yace to ina so dukuran da za a kai aiki na a fati akai da azumi a ciki don yana da nauyi to daukan wannan aiki da ake yi ranan litinin da ranan alhamis wannan fa azumin nafila ne annabi yace kowani bawa in ba shirka da Allah yake yi ba za a gafarta mishi laifuffukan da ya aikata annabi yace illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahada sai dai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da dan uwansa fayuqal to wannan za a ce wa mala'iku anziru hazaini hatta yasaliha waɗannan biyu a jinkirta aikin su har sai sun yi sulhu to ina kuma azumin watan Ramadan wani ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud yace kaifa kuntum tastaqbiluna shahara ramadan wai ku sahabbai wani shiri kuke na tarban watan ramadan abdullahi dan mas'ud yace ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila ramadana wa fi qalbihi mithqalu dharrati hikdin ala akhihi almuslim yace ba wanda yake jiji a cikin mu ba wanda yake jijin watan ramadan ya kama akwai wani jilli tsakanin sa da dan uwansa musulmi yace yana daga cikin shirin da muke mai watan ramadan ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila alhilal yace ba daya da yake daga cikin mu da yake jijin jaririn wata ya kama wa fi qalbihi mithqalu dharrati hikdin kuma a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na kiyayya ala atihi almuslim akwai dan uwansa musulmi saboda haka ana bukatar sulhu tsakanin bayi daidaitawa karka yadda watan ramadan ya shigo tsakaninka da dan uwanka musulmi babu, ka san yanzu za a samu wata da kishiyarka har Ramadan din ya fita ma ba sa magana. Wani tsakanin shi da makwabcinsa, wani tsakanin shi da dan uwansa. To idan muna so mu samu abinda ake samu a watan Ramadan, wannan intuwa da ake yanta bayi, wannan dacewa da Lailatul Qadari, da dukkan abinda muka ambata cewa ana ribata a cikin watan Ramadan, to idan bawa yana so ya ribaci waɗannan ayyukan, ya ribaci wannan intawan, to daga cikin abin da zai kiyaye shine ya shiga watan Ramadan zuciyarsa tana buɗaɗɗiya sakakkiya akan duk wani dan uwansa musulmi. Wannan yana daga cikin tanadi da shiri da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke. Abu na biyu shine shiri mai infaki da ciyarwa a watan Ramadan. Idan Allah ya buɗi kirjin mutum ya gano sirrin da yake cikin ciyarwa a watan Ramadan, to ba wata dama da za ka yi amfani da ita ka sha kwana kamar ciyarwa a watan Ramadan. Kuma ciyarwa a watan Ramadan din a irin ma wannan lokacin ma, amma irin wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, man fattara sa'ima falahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi yace duk wanda ya tanadar da abin buɗe baki wa mai azumi, abinci ne da zai ci in an sha ruwa, abin sha ne da zai sha in an sha ruwa, man fattara sa'iman, annabi yace duk wanda ya shirya buɗe baki ma wanda yayi azumi, falahu mithlu ajrihi, annabi yace yana da kwatankwacin ladan wanda ya ma buɗe baki. Ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a, ba tare kuma da ladan mai azumin ya tauye ba, ma'ana ba za a tsakuro a cikin ladan shi wanda yayi azumin mani, a taskar Allah cikakkiya ce. Misali, idan da zaka shirya ma wani buɗe baki bayan an kai azumi, sai yayi buɗe baki da abinda ka tanadar mishi, abinda zai sha ne ko abinda zai ci ne. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk abinda Allah ya bashi al'aranan na wannan azumin, haka kai ma da a baka. Inda misali a ce yau azuminsa ya kai, abinda ya samu shine lada 1,000, to yana buɗe baki da abin da ka shirya mishi, kai ma za a baka lada 1,000. Idan ka shirya wa mutum biyu, za a baka ladan abin da suka samu na azuminsu a wannan ranar. Shi yasa inda za ka shirya wa mutum 10, to insha Allahu a ranar za ka tashi da ladan azumi 10. Inda za ka shirya wa mutum 30 abin buɗe baki, to da ka sha fara. Akwai wanda yake da ƙarfin da wallahi zai iya sa a yi kunu, a yi kosai, a yi shinkafa, mutum 50 su ci kullum kuma bai jijjiga ba. Jama'a mun fahimta? Duk wanda ya yi buɗe baki da abin da ka tanadar mishi, duk abin da aka bashi a ranar na azuminsa, haka da a baka. To kuma akwai wani abu da yawa daga cikinmu ba mu gane ba, shine akwai wanda zaka ma buɗe bakin a azuminsa shi kadai, ka samu abin da kai azumin in guda 10 ma kai ba za ka samu abin da ka samu a azuminsa ba. Wataƙila mutum ne mai kamun kai, idan ya ɗauki azumin zai kiyaye ƙa'idodin Allah. Tunda ya ɗauki azuminsa banda ambaton Allah da da'a, karatun Alƙur'ani, kai kuma wataƙila kana azumin ma baka bar ƙarya ba, kaga kenan abinda zaka samu a jikin azuminsa, wataƙila kai ba za ka samu ma a jikin azuminka ba. Wataƙila shi in ya ɗauki azumin yana kiyaye ƙa'idodi, ba zai yi gulma ba, ba zai yi batsa ba, ba zai yi ƙaulul zur ba, zai karanta alƙur'ani, yana cikin nafilfili, yana cikin neman kusanci a wajen Allah. Kai kuma wataƙil da azumin a bakinka a kasuwanka ma kana cutar mutane, wataƙil da azumin a bakinka a ofis ɗinka ma kana karɓar rashawa, wataƙil da azumin a bakinka kana yaɗa abubuwan da ba su dace ba a social media, kaga azuminka ai ba zai yi ɗaya da azuminsa ba. To idan ka shirya mishi buɗe baki duk abin da ya samu a ranar, kai ma da a baka, akwai riba ko ba riba? Akwai riba. Shi yasa waɗanda suka san sirrin ciyarwa a azumi, riƙe mutum suke in ya zo wucewa, suna roƙonsa don Allah ya tsaya ya ci abinci a wajensu. Emu ne kawai a nan, za ka je ka samu anguwansu maƙwabtansa ba su da kunun da za su yi buɗe baki da shi, shi kuma a falansa an sa mai abinci kala bakwai ko takwas. Allah ɓoye, baka more buɗe baki ba, baka more ba. Kana da dukiya a Ramadan, kana da dukiya a Ramadan, ai ka samu wata ƙofa da dama da za ka samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cewa man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda in ya dauki azumi ba zai bar qawlu az-zur ba. Qawlu az-zur ƙarya ya shiga, qawlu az-zur yada abinda baka ji ba baka gani ba ya shiga, qawlu az-zur shaidan zur ya shiga, qawlu az-zur duk wata bauɗaɗɗiyar zance da ba a kan ƙa'ida take ba tana ƙarƙashin ƙaulul zur. Annabi ya ce man lam yada ƙaulul zur, duk wanda bai bar ƙaulul zur ba, wal amala bihi ko aiki da shi, haka kawai a sa wani abu a wani shafi na Facebook ka gani kai ma ka yada ko kuma ka yarda da shi, baka da tabbas akan wannan abin. Wal jahl ko kuma dabbanci wauta kana kuma azumi. Annabi ya ce falaysa lillahi hajatun, Allah ba shi da bukata, fi an yada ta'amahu wa sharabahu, mai waɗannan sifofi ya bar abincinsa da abin shansa, Allah ba shi da bukata. Ma'ana ana gaya maka, in fa ba za ka bar waɗannan abubuwan ba, to za ka ɓata lokacinka ne a watan Ramadan. In kuwa masu albarka, yana daga cikin alkhairan da ya kamata mu shirya mishi a watan Ramadan shine ciyarwa. Ɗaya daga cikin tawayar da muka sama ma kanmu game da abin da ya shafi infaki shine kowa yana ganin wane ne ya dace da wannan ake tafiya a bar mutane, shi yana ganin tunda wane ne mai kuɗi shi ya dace, tare da cewa shi bai yi komai ba. Kayi gwargwadon abin da zaka iya, idan kana da halin da za a yi kunu mudu biyu a gidanka, ku yi amfani da mudu ɗaya, mudu ɗaya a ba da shi mabayin Allah, kai ma ka yi ƙoƙarin. Waɗanda suka san ƙimar ciyarwa a watan Ramadan sukan yi asusu watanni kafin shigan watan Ramadan domin su samu abin da su ma za su ciyar idan watan Ramadan ya shigo. Idan ku biyu da ku haɗu ku haɗu, idan ku uku da ku haɗu ku haɗu, in kun kai goma da ku haɗu, ku dinga samar da wani ɓangare na ciyarwa a watan Ramadan ku yi, Allah zai karɓa. Mafi alkhairin lokaci, mafi alkhairin lokaci da bawa zai yi alkhairi shine watan Ramadan. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadan nas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkhairin mutane. Ka haɗu da wani, ka ji labarin wani da yake da alkhairi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu. Ajwadan nas, yace annabi shine mafi alkhairin mutane. Wa kana ajwad ma yakun fi ramadan, sannan mafi lokacin da alkhairin sa yafi haɓaka yafi yawa, Abdullahi dan Abbas shine watan Ramadan. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakun fi ramadan, lokacin da annabi yafi yada alkhairi, yin alkhairi, sadakoki, kyaututtuka, taimakawa. Abdullahi dan Abbas yace a watan Ramadan shine yalqahu Jibril, lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa mishi fayudarisul Qur'an, ya mai darasu na Al-Qur'ani. Domin watan Ramadan wata ne na Al-Qur'ani. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan, duddaren watan Ramadan mala'ika Jibril yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai darasu na Al-Qur'ani. Fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi yada al-khairi, kyaututtuka, taimako, gudumawa a cikin al-umma sama da iskar da take kadawa. Sannan yana daga cikin abinda akan infaki ya kamata kama kanka tarbiya. In kana so Allah ya maka wadata, in kana so Allah ya maka wadata, ka tsaya da taimakon bayin Allah, wallahi za ka ga alkai. Kar ka raba ɗayan biyu. In kana so ka ga alkhairi, matsalar da muke samu malam shine yana daga tana daga cikin ayoyin Al-Qur'ani da kowane musulmi kusan ya haddace, amma tana daga cikin ayoyin da tafi bada wahalan fahimta a wajen musulmai, shine in tansurullaha yansurkum. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in tansurullaha, in kun taimaki Allah, kun taimaki addinin Allah, yansurkum, Allah zai taimake ku. Abinda shi Allah yake cewa yanzu yadda kake kayi abu, kayi abun da ya sawwaka ya gani zai taimake ka. To mu ko muna jira ne sai ya taimake mu sai mu taimaka. Shi ayar kuma tana magana ne kayi, shi yasa sahabbai sun yi hidima wa addini. Wallahi wani bayi da cikakken jabton da zai rufe jikinsa. Shi Allah abinda yake magana kayi abinda ya sawwaka ya gani zai taimake ka. Kai kuma kana jira ne sai ya taimake ka tukunna kai. Wannan haka Allah yake mu'amalantan kowa. Wato shi Allah duk abinda ya sa ka kai, abu na farko shine ya kalli zuciyarka, dan Allah abin za ka yi da ikhlasi za ka yi, abu na biyu da gaske kake yi, wannan da gasken sai Allah ya tantance shi. Shine ma'anar fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Saboda haka idan aka ce ayi imani, to Allah zai tantance waɗanda da gaske ne da waɗanda da ƙarya ne. Wannan da gasken ka riƙe, wallahi sai ka nuna ma Allah da gaske kake. Ko laifi da kaga mutanen mu suna laifi da yawa suna so su tuba, sai ya tuba ya dawo, ya tuba ya dawo, wani sai yayi kuka in yayi laifin, abinda yasa bai bari ba saboda ba da gaske bane. Shi Allah yana so gani da gaske ne. Duk application da kake sabon Allah da su ga sunan a wayanka, to ya za ka ce da gaske kana so ka bari? Zai yiwu? Akwai wani mutum, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisi, sai da ya kashe mutane 99, amma duk lokacin da ya ci san sai ya damu. Da ya kashe na 99 sai ya je ya samu wani mai ibada, sai ya ce mishi ni fa ina so in tuba ga mugun aikina. Ya ce har mutum 99 ya ce kai, sai ya kashe shi. Bayan ya kashe shi ya sake nadama, sai ya je ya tambayi wani malami, sai ya ce mishi ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah, amma fa laifin nan in kana so ka bar shi sai ka bar garin, domin a nan ka tashi, a nan ka saba da sabon Allah, a nan abokanka suke, a nan kake aikata aikin, duka ya bashi shawara da za ka bar nan ka tafi waje kaza cikin mutanen kirki salihan bayi, ka je ka tsaya ka bauta ma Allah, to da za ka bar wannan laifin garinsa ne a nan ya tashi a nan ya yi wayo a nan ya iya duk abin da ya iya ya kunshi kayansa ya rataya ya kama hanya bai bar garin da gaske yake so ya tuba ko ba da gaske ba to annabi ya bada labari yana aljanna me yasa saboda ba yadda za a yi ya bar garin saboda ya bar laifin kuma a ce ba da gaske ba ne amma duk wannan kazantar satin da kake yi har yanzu nan banta yana wayanka ka ce kana so ka bari kina so ki tuba kina so ki bari har yanzu nan ban wannan dan kiskan yana wayanki da gaske ne ba da gaske bane ba da gaske bane ba da gaske bane idan shi yasa annabi yace man sa'alallaha ash-shahadata bisidqi duk wanda ya roki Allah shahada sai annabi yace da gaske ballagahu Allahu manazil ash-shuhada Allah zai dauke shi tantak ya sa shi a cikin shahidai ranar alkiyama wa in mata ala firashi ko akan gadonsa ya mutu me Allah yake so kawai da gaske ne da gaske ne jama'a mun gane to maganan da gaske ne kai kana so ka taimaki addini da gaske ko kuma buri ne kawai akwai bambanci tsakanin surutu a baki da kana so ka taimaki addini da gaske lokacin da Allah ya rubuta hijira a bar makka wato malam ka duba girman barin gari ba fa gari ba ka gwada ko anguwar da ka tashi a ce zaka bar anguwa a ce anan ka girma anan kai wayo yadda ka saba da ita shi yasa duk wanda yake nema sai kaga anguwan su ta kama zuciyarsa balle a ce yau zaka yi ban kwana da garin da aka aike ka anan ka tashi anan office din ka yake anan kace kasuwa abokanka duka agun suke zaka yi Allah sai yace su yi hijira shi ya kama hanya ya bar makka yana cikin tafiya sai ajali ya cin mishi sai sauran sahabbai suka ce Allah sarki wane gashi hijiransa bata cika ba bai isa madina ba Allah yace a'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi Allah yace wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih du wanda ya fita daga gidansa ya kama hanya zai yi hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikuhu al-maut sai mutuwa ta ritsa da shi a hanya Allah yace faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata abun Allah cewa akai a tafi gombe wani sai ya tashi tiryan tiryan har ya isa alqadiri sai ya rasu daga sai zai je gombe ko kuma da wasa to shi Allah so yake addinin ya ga daga sai kake daga sai kake inda su sahabbai suka fi mu suka fi kowa su daga sai suke to wannan daga sai shi yasa da Allah ya jero wadansu sifofi a suratul bakara sai ya ce ulaiikal ladina sadaku sai ya ce wa ulaiika humul muttaqun to wannan daga sai yanzu abinda ake bukata man sagir kai abun Allah ya gani amma in ka zo na karatu yau da ran kanka ka fadi wannan gobe ka fadi wannan a addini a ai alqur'ani ka san ba a garin ku aka saukar da shi ba waɗansu ne suka yi dakon addinin kawai ka tashi kaga qur'ani ne a gidanku kai musuluncin daga anguwanku ina ka kai shi saboda ka da yawa ayyukan da muke yi fada kawai muke yi ba aikin muke so mu yi ba yanzu wannan gangami da muka yi a masallacin nan tsakani da Allah in an yi kudin masallacin nan in dan Allah ne muna so mu fiye shi na za mu iya biyan kudin ko ba mu biya ba da mu biya da mu biya ko ba mu biya ba tsakani da Allah da mu biya da biya haka ne shi yasa sai ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum aw tashrikukum fil ajr saboda na gidan da suke zaune da gaske ne suna so su zo din da gaske ne saboda haka sai aka ba su ladan waɗanda suka fito to maganan wannan da gaske ne shine abin da ake bukata wannan maganan ta gaske ne saboda haka in muna so mu taimaki addini in muna so mu taimaki ɗan uwan mu sai da gaske to in ka gwada da gaskiyan kuma Allah zai gaskata maka da gaske yake in ka gwada da gaskiyan Allah zai gwada maka da gaske yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatu uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan fafazu annabi yace akwai wadansu abubuwa guda uku annabi yace zan rantse muku da Allah akan su har abada bada ku ga akasin abinda na gaya muku ba salatu uqsimu alaihinna annabi yace zan muku rantsuwa akan wadansu abubuwa guda uku annabi in ya fadi magana ko bai rantse ba ai gaskiya ne sai yace to zan iya rantse muku da Allah akan su yadda na gaya muku har tashin alkiyama ba za ku ga sunkuyin haka ba wa uhaddithukum hadithan fafazuhu yace zan ba ku wani bayani ku kiyaye ma naqasa malu abdin min sadaqa annabi yace dukiyar bawa ba ta taba tawaya ba saboda ba da sadaka da sai muku in ka kariye ka je ka nemi me kariya ka amma wai taimakon jama'a wai sadaka ba da gudumawa annabi yace zan rantse muku da Allah baya tauye dukiyar mutum hadisin bukhari annabi yace ba wani gari da zai waye face Allah ya saukar da wadansu mala'iku biyu zai ce su yi addu'a wa mutanen duniya na farkon zai ce Allahumma a'ti munfikan kalafa Allah duk wanda yayi infaki ya taimaka ya bada gudumawa ya tallafa Allah kamar ya mishi gurbin abin da ya bayar wa yaqulu al-akhir dayan sai yace Allahumma a'ti munfikan talafa Allah duk wanda aka nema ya taimaka ya tallafa yaki Allah ka talafar da abin da yake hannunsa wannan addu'a da mala'iku suke yi in Allah ba zai karba ba zai ce su shi yasa ka dauke shi a matsayin assignment ka je ka gwada idan wani yazo neman taimako a gunka ba shi da shi yana bukata ya tantanta kai kuma kana da halin ka taimake shi sai ka taimi shi yayi hakuri wannan abin da ya nema in dubu biyar ne in dubu daya ne ka hana ka taimi shi yayi hakuri to insha Allah dubu dayan nan sai dai ka je ka gyara mashin ɗinka da shi amma ba za ka ci sai dai ka je ka yi gyaran mota da kuɗin domin mala'ikan abin da ya ce Allah duk wanda aka nemi ya taimaka yake taimaka abinda ke hannunsa Allah ka talafar da shi shi yasa kana shiga gida sai a ce maka baban wani jikin wani fa yayi zafi to sai ka je chemist abinda ya neman ka hanan sai ka je ka sayi magani da shi ma yaro amma dai a barka ka more shi ba za ka more shi shi yasa ita ruwa ba ta da rana banda sharri ruwa banda sharri wa ma'abucinta ba ta da rana shi kuma wannan da yake Allahumma a'ti munfikan kalafa ka gwada in dai zaka taimaka to da kaga budi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif idan ka bude hannunka Allah zai yalwata maka in ka bude Allah zai yalwata maka kar ka saka wayonka a cikin abin hannunka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akili annabi yace Allah na shirye ya taimaki bawa matukar bawan zai taimaki dan uwan matukar zaka taimaka Allah zai taimake ka annabi yace zan rantse muku da Allah sadaka da taimako ba ta taba tauye dukiyar wani ba da gaske ne ko ba da gaske ba da gaske ne saboda ka in kana so hanyar ta bude abinda ke hannunka ka gwada da shi Allah sai ya buda maka Allah ya samu dace Allah ya muku albarka waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya karba mana Allah ya tabbatar da digajigen mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya riskar da mu wannan wata mai albarka cikin alkhairi Allah ya bamu karfin gwiwa na tsayawa mu nemi kusanci gare shi mu bauta mishi da ikhlasi muna roƙon Allah kuma ya karba mana duk abin da zamu yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk